نعم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassara daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gyadar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama iyayenmu malamanmu zuriyarmu Allah ta'ala ka musu rahama mu da muke raye Allah ta'ala ka rayar da mu akan addininka ka dauki rayuwarmu muna masu imani bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana sharri da fitina da bala'i Allah ta'ala ya tunkude shi daga gare mu kasar mu Nigeria dukkan wani albarka muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a Nigeria dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na bakwai a wannan wata na Ramadan na hijira shekara ta 1445 insha Allah tun daga fara tafsiri har gabanin nan kullum muna addu'a ƴaƴanmu da aka sace a Federal University na dutsen mu Allah ya kubutar da su kuma sai yau nake samun labarin akalla mutane 9 a cikinsu sun kubuta akalla a wata riwayar mata ce duka ne amma taran ne nake da tabbaci amma fatan mu Allah ya kubutar da su duka sakon da na samu na farko daga wani matashi ne ya turo mu an tura murci mallan yayi addu'a jiya sai ga Allah ya kubutar da su ashe Allah yana karban addu'a mai iya yiwa wani ne a cikin ku nan wurin Allah ya yadda da shi da akai addu'a yace amin kuma Allah ya bada mafita shi yasa addu'a da ake a cikin jama'a wani baka san shi ba amma Allah ya yadda da shi in aka roki Allah shi yace amin sai kaga duk abin da ya da mutane Allah ya yaye musu ya Allah dukkan cin rayuwa da ake ciki a Najeriya Allah ka yaye mana in akwai sauran wadanda suka saura a hannu na Borno Kaduna Sokoto Allah ta'ala ya kubutar da su wadanda aka yi garkuwa da su a sauran wuraren ma da labari bai zo gare mu ba Allah ya kubutar da su Na biyu na samu labari na cewa wasu sojojin Najeriya kusan mutum 16 an kashe su. Wasu 'yan ta'adda a ƙasar sun kai musu hari, akwai colonel a ciki, akwai majors, akwai captain da makamantansu. Muna ta'aziyya zuwa ga 'yan uwansu gaba ɗaya, sannan muna ta'aziyya zuwa ga hukuma ta sojoji gaba ɗaya na waɗanda suka yi wannan abu. Allah ta'ala ya tona asirinsu, Allah ta'ala ya kunyatar da su, Allah ta'ala ya kaskantar da su. Kuma nasiha ta ga musulmai, musulunci bai yadda musulmi ya yi taking law into his hand ba, ba a ɗaukan doka a hannu a musulunci. Even though abun ya faru a Delta ne, so ba arewacin Najeriya ba ne, amma duk da haka mu kiyaye. Babu kuma ɗaukan doka mai muni da ya wuce mutum ya ɗauki doka a hannunsa kuma ya kashe jami'in tsaro na gwamnati. Wannan al'amari ya kai iyaka. So muna ta'aziyya zuwa ga 'yan uwansu da waɗanda abun ya shafa. Na uku, muna ƙara ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin iyayenmu a Najeriya, kuma shugabanni a wannan ƙasa mai albarka, Mai Kaltungo, wato Sarkin Kaltungo, Injiniya Sale Muhammad Umar, bisa ga rasuwar addassa yayassa kenan, Hajiya Halima Muhammad Umar, ta rasu yau, aka yi ta'aziyya, aka yi sallanta. Muna ƙara maimaita ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarki, Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata. Muna ƙara ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin Gombe, da cewa Allah ya gafarta mata, ya jikanta, Allah ta'ala ya yafe mata. Muna ta'aziyya kuma zuwa ga zuriyarta gaba ɗaya, yadda sunna ta karantar, inna lillahi ma akhas wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, a azama Allahu ajrakum wa ahsana aza'akum wa ghafara limayyitikum. Allah ta'ala ya gafarta mata, ya jikanta, ya yafe mata. Muna roƙon Allah ta'ala duk wani wanda aka yi wa rasuwa labari bai zo gare mu ba, Allah ya gafartawa mamatanmu. Jiya na yi bayani ba ni jin daɗi da yadda aka yi karatu, sai labarin ya canja da yawa, sai aka ce musu wai yau babu karatu. Masu kiran waya don su tabbatar da akwai karatu ko babu, sai suka ƙara gajiyar da ni. So dole wayoyin duk da ke kusa da ni, nace a kashe ha iyali, nace a kashe waya din. So but alhamdulillah, da yadda na ga masallaci ya cika, harabar masallaci da jama'a kace-kace ke bayyana cewa jita-jitan bai hana a zo karatu ba. Wannan kuma yake nuna mutane masu son ilimi, jita-jita baya hana su zuwa karatu. Insha Allah, Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Gabanin tafsiri in akwai tambaya ɗaya ko biyu masu ma'ana, sai a karanta mu ji insha Allah.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace ina yi wa malam da ana rama fatan alkhairi.
Allah ya saka da alkhairi.
Allah ya kai kiyaye amin ya hayyu ya qayyum.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace malam ina neman fatawa. Allah ya tabbatar da rashin lafiya har ta kai an yi min aiki. An sami roban fitsari. Na ɗauki shekaru, tsawon shekaru biyu da wannan roban fitsari. A wannan shekaru biyu ba na iya yin azumi saboda ina yawan shan ruwa sosai. Amma yanzu na samu ajiyar aiki. Yanzu malam azumin da ban samu yi ba na shekaru biyun nan, ramawa zan yi ko ciyarwa. Don Allah malam a taimaka an samu wannan tambaya. Daga mai ƙaunarka don Allah Shamsu Din daga Sokoto, ina fatan wata rana Allah ya yi min arziki na ganta ido da ido. Masha Allah lafiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ai ganin na babu wahala yanzu, duk da kuke nan ba kwa gani na? Eh, ai kowa da kowa a nan yanzu yana gani na. To ni ma Allah ya mun arziki na ganka Malam Shamsuddin. Ai akwai alheri ga muwa da masoyi, muna duk lokacin da Allah ya baka sanadin shigowa inda nake insha Allah ta'ala. In ka neme ni ta hanyar da ta dace, insha Allah ta'ala za a hada ka da ni. Ai ni almajiri ne, gani na bai da wahala. Na biyu, tambaya da kai akan jinya da kai, muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya, kuma la ba'sa bihi tahurun insha Allah. Kace shekaran ka biyu baka yi azumi ba. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh akwai littafinsa na Majlisu Ramadan a shafi na 32 yayi magana akan wannan matsala din ya kafa hujja da ayoyi na Qur'ani na farko cewa maganar da Allah yace la yukallifullahu nafsan illa wusaha wani bangare na aya ta 286 a Baqara cewa Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba sai ya kara bayani da cewa shi rashin lafiya kala biyu ne akwai sickness rashin lafiya da yake gajere gajeren rashin lafiya wanda ya shafi kaman fever ko abin da ya kama da haka shi ana aje azumi daga baya sai a rama shi shine Allah ta'ala ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar kaman cikin Baqara aya ta 185 kaga anan sai Allah ya ce a aje azumin a ciyar wasu kwanaki na daban to anan yana nuna rashin lafiya ne da yake sai a rama a wasu kwanaki na daban yace wannan ya ishara zuwa ga rashin lafiya ne da ake ga ana tsammanin warkewa sai yace amma akwai rashin lafiya da in yayi tsanani ba a tsammanin waraka sai dai kawai ba a kora hukunci na Allah sai yace kaman cutar kansa in ya tsananta kuma abin mamaki sai ya zama shi ma kansan ne ajalinsa sai yace kaman cuta ta kansa irin wannan yawanci jinyar takan tsananta a wannan lokaci din sai ce irin wannan za a iya ciyarwa dogaro da ayat da Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a wannan an kira tsoho da tsohuwa mara lafiyan da ba a tsammanin warkewa kusa Ibnu Abbas da Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda su ce da mace mai ciyarwa da mace mai juna biyu da bata yi azumi da kuma wacce take shayarwa da shayarwa ya hana ta azumi so ala ayi halin tunda kai ka faɗi cuta ne an yi sajiri inda a lokacin baka tsammanin warkewa da wuri sai ka ciyar to da ya wadatar amma halin da ka shiga shine kenan duk shekara biyun nan kai baka ciyar ba kai baka rama ba to tunda yanzu ka warke abin da ke kanka ɗaya ne shine rama azumi ne ba ciyar ba tunda kai da kanka sai ka warke kana iya yi so abin da yake kanka a yanzu shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar Baqara aya ta 185 wallahu ta'ala a'lam amin
bani mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da cikin mahaifa malam yarinya yar shekara tara sai ta fara periods gashi ba wani kwani ne da ita ba ba ta da wani jiki ga alamar yarinta har yanzu tare da ita gashi yanzu azumi ya wadanta a kanta wata rana ta ɗauki azumi har sai da ta suma a makaranta aka kira gida aka gaya wasu yanzu dole ta ci gaba da yin azumin tunda ta balaga ko kuma za ta iya shiga har sai ta mallaki hankalinta nan gaba hankalin kwan ya tashi sosai na gode a shawarar lafiya
to wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan tambaya tana da alaka da tambaya ta baya da muka amsarta akwai jerin fatawoyi na al-mawsu'a al-fiqhiyya volume na 8 number na 191 akwai amsan wannan tambaya din cewa ga mutumin da azumi yake bashi wahala ko dan karancin shekaru ko kuma dan yanayi na tsananin zafin rana wanda yake ba permanently bane na dan lokaci ne kuma har ya fara yin azumin ya gagara zai halakar da shi to ya halatta ya ajiye azumin na farko ana gane namiji ko mace sun kai munzali da abubuwa kaman haka in ba abun da ya bayyana gare su kwata-kwata in sun kai 15 years kai tsaye dole a dauka cewa sun balaga in gabannin nan aka ga wani abu da ya shafi kamar haka ko shi ma iya tabbatar da cewa shari'a ta doro akan su na farko ga mace shine fara yin al'ada na biyu ko kwanciya ayi bacci ayi mafarki a tashi a ga fitan wani abu a jiki dake nuna alamar zaman mutum mace na uku tsurowan gashi a wasu lunguna na jikin dan adam wadannan sune manyan dalilai ke bayyanawa idan mace koda a shekara 7 ne ko 8 ko 9 ta fara al'ada a magana mafi inganci shari'a ta haukanta sai dai ita shari'a fa tana da maqasid tana da manufofi daga cikin manufofin shari'a akwai kare rai akwai kare jini akwai kare mutunci akwai kare dukiya hatta a khutbar ban kwana da fiyayyen halitta yayi sallallahu alaihi wasallam san da ya tunatar da mu akan wannan ba sai in shekara tara ba duk mutumin da ya dauki azumi ya kai ga ya fadi saboda wahala shari'a ba ta zo don ta kashe shi ba kuma ba imani bane a bashi ya fadi dan yunwa ya suma a bashi a'a sai a samu abinci a bashi ya ci sai ya farfado lokacin da ya samu nutsuwa zai iya yi sai ya yi azumin mu fada muke nan zafin ne kawai ya dame mu amma an kaje irin Scandinavian countries din nan gaba dai fa azumi akan yi irin 21 hours ne daga suhur zuwa buɗa baki ana iya azumin awa 21 lokacin da nake Aberdeen akwai lokacin da nake PhD akwai time da karfe 2 mun gama suhur 2:30 an yi sallan asuba ba ma buɗa baki sai karfe 10:30 na dare akwai kuma lokutan da tsakanin sallan magariba har zuwa asuba bai kai awa 2 ba ita magariba kanta har ai asuba bai kai 2 hours ba akwai kasashe da suke irin wajen Norway haka wajen Sweden akwai lokutan da ba su samu tsakanin magariba zuwa asuba akwai time da ba su samu minti 70 kaga kenan ana azumin kusan awa 23 ne to ita shari'a tana da manufofi na kariya idan yana cutarwa ya shiga cikin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Baqara aya ta 286 da muka fada sannan kuma idan yana cutarwa da yarinya ba za ta iya ba sai a bata dama ta ajiye azumi a shekara tara akwai yiwuwar haka idan zuwa makarantan shi zai hana azumi ana iya hakura da makarantar ta kwatanta yin azumi a gida idan koda ba ta je makarantan ba azumin baya iya yiwuwa to manufa ta shari'a ba shine a halakar da ita ba sai a hakura lokacin da ta samu karfin jiki za ta iya iyaye sai su sama umurce ta da yin azumi sai ta yi wannan yana cikin mawsu'a fiqhiyya volume na 8 number na 191 wallahu ta'ala a'lam muna cikin suratu Ali Imran aya ta 118 insha Allah ta'ala na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu لا يأذونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها الله عليم بذات الصدور تمسكهم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دهكي إيماني لا تتخذوا كذا كوركي bitanatan min dunikum wasu mutane da ba irin ku ba la ya'lunakum khabala ba sa ragar muku a kowace hanya waduma anittum sannan suna farin ciki da begen dukkan abin da zai wahalar da ku a rayuwa qad badatil baghdha'u min afwahihim sannan kuma al baghdha kiyayya ta bayyana a bakin su wama tukhfi sudurukum akbar abunda kirazan su suka boye kuma yafi girma qad bayyana lakumul ayat Allah ta'ala ya bayyana muku ayoyi daki daki in kuntum ta'qiluna in kun kasance mutane ne ku masu hankali wadanda kuke da critical thinking. Ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani kamar yadda Ibn Abbas da Ibn Mas'ud radiyallahu anhum suke fada, Allah bai kira masu imani da wannan suna sai dan ɗaya daga cikin ababe guda biyu, ko ya ce ku yi mu ce mun yi, ko ya ce ku bari na ku ce kun bari. Don haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ɗin nan harafin nida ne, nida kuma a cikin magana a harshen Larabci kira yana nuna ana nuna muhimmancin wanda ake kira. Anan Allah ya kamba madarajar mu ne ta masu imani da yace ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani la tattakhidhu kada ku riki bitanatan. Kalmar bitana asalinta a harshen Larabci wato literal meaning, saboda kowace kalma na da ma'ana biyu ko uku, akwai literal meaning akwai technical meaning, sannan wani lokaci kuma ya iya daukan ma'anarta al'adance. Literal meaning na bitana shine cikin riga, cikin rigar ka yanzu wannan ƴar cikin rigar tawa, to cikin da ke manne da jikina shine bitana, cikin riga wanda yake mannuwa da fatanka. Ai za ka ga a kayan da ka saka shine mafi kusanci da me da jikinka, to shine asalin bitana. Jam'insa kuma ana cewa bata'in, guda ɗaya sai a ce bitanatun. Bata'in kuma zai zama wani jam'i, jam'u taksir ne a wurin malaman nahawu, sai a ce bata'in maimakon bitana, sai a ce bata'in. Bata'in ya zama jam'i na bitana a matsayin jam'u taksir. Fara ma za ka samu mana misalin jam'i a Qur'ani? بطائنها متكئين على فرش
متكئين فيها
سيكات نوتة دي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان
بطائنها
جزاكم الله خيرا. الله دي سبت ين الجنة اتكين سورة الرحمن آيات 54 سيتي متكئين على فرش بطائنها من استبرق سنة كشنجدة اكان فلو اللكا نصروتا شمفولي نصروتا تكين سيتي بطائن واتو تكين ابونا تغي كشنجدة غريجي دغا استبرق ني كما وجن الجنة تيني دان kuma sai yace fa bi ayyi ala'i rabbika ma tukazziban, da wanne daga cikin ni'imomin Allah ku mutane da aljanu kuke karyatawa. Wannan bata'in a cikin Rahman aya ta 54 shine jam'in bita'natan, wancan a wurin an yake da shi bata'inuha a matsayin literal meaning ne, wato ma'anansa lughatan, amma anan kuma an yake ma'anansa ne shar'an, wato technical meaning shine anan la tattakhidhu bita'natan. Allah yace ya ku jama'ar da kuka yi imani, kada ku rike bitsana a matsayin mafi kusancin mutane gare ku, min dunikum, wanda manufarku da su ba iri ɗaya ba ne. Wannan ayar malamai sun yi tafsiri biyu akan ta, kamar yadda fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wahhabi rahmatullahi alayhi fada, yace akwai umur diniya, akwai umur dunyawiyya, akwai al'amura na addini, akwai al'amura na duniya. Idan al'amura na addini ne, idan kana shugaba na addini, ko wata tafiya ta addini, liman ne a masallaci ko shugaban musulmi a wani ƙauye ko a gari ko a ƙasa ko a wani continent, ya zama mafi kusancin mutane gare ka su ne jama'ar da suka yi sharing tunani irin naka, hangen nesa irin naka, gudun duniya irin naka, riko da gaskiya irin naka, kuma mutane masu imani. In ka dauki wasu ba irin ka ba sai ka kasu kusa da kai, to nasarar da kake bukata kai ba za ka yi ba. A nan wurin sai malamai suka ce ka dauki umur diniya, Allah yana hana mu kada mu yi riko da al-yahudu wa nasara, musamman al-yahudu, wanda ayoyi da dama suka tabbata sun sauka akan tsoratar da sahabbai idan suka nuna musu yadda kan al'amarin addini. Za ka yi ba mu koda misali kuwa da yaran ma? Saboda lokaci inda bashi zai ta kawo mana su da yawa, ba a rasa ruwai nono a raga ko. Wannan misali ɗaya ya isa aya ta farko a suratul mumtahina ko. Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسر إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وأن أصل شيني أتكون أمور دينية أكس دليل سقا وأن آية من سني باب لغة ثم قنا ميطو أكي wani sahabi ne mai suna Hatib bin Abi Balta'at ya rubuta wasiƙa ya ba wata mace ta kai wajen wani bayahudi akan fiyayyen halitta zai je wani gari da yaƙi don manufar me, don kubutar da masu rauni. Da aka bincike sai ya ce ba ya yi don munafurci ba ne ko don kaza, ya yi ne yana gaya wa yahudu cewa in an zo akwai ƴan uwansu a garin a taimaka a kare musu, shi ya sa ya ba su privileged information. Amma sai a nan ya zama kamar abun da ya yi ba haka fiyayyen halitta yake so ba, sai Allah ya saukar da ayar. Amma abun sha'awa da darajar sahabbai, Allah ta'ala bai aibata ba sai ce ya ayyuhalladhina amanu, ya tabbatar da duk da haka shi mumini ne. shi yasa duk mutumin da kaga yana zagin sahabbai ko yana tsine musu ba mutumin kirki bane, amma waɗannan bayin Allah ko kuskure suka yi da imani Allah yake kiran su. Shi yasa ai aqidar zagin sahabbai wanda yake ta ma boyewa yake bai so a sani, shi yasa mutum zai taqiya shi da kansa ya boye abin da imani yana dage ta ce wallahi ba ni da shi, wallahi ba ni da, saboda me? Saboda shi ma ya san ba gaskiya ya rike ba. Mutanen da suka ba da dukiyarsu da lokacinsu da jininsu don addini kana zagin su, sai yanzu kuma kake kareta kanka, ai al'amari ya lalace. Ai addini ba ka kareta abin da kai itiqadi da shi. Shi yasa mu da muke son su a ko ina muke fara mu masoya sahabbai ne, Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum, sai mu ce Allah ya sa mu a damshin su, mu haka muke fada insha Allahu ta'ala. Don haka sai Allah ya saukar da wannan aya akan Hatib ibn Abi Balta'at, kuma ka duba lafazin Qur'ani wajen da'awa bai zage shi ba. Allah sai Allah ya ce, yake cewa me? La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa ana wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa butigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Abunda kuka boye kuka bayyana na sani, wa may yafal minkum, wanda ya aikata Allah bai ce masa fafo min al-kafir, sai ce faqad dhalla sawa as-sabil, ya bata hanya madaidaita. Wannan usulubi ne na da'awa Qur'ani yake koya mana, sai ba za a ce wanda ya bata ya zama bai yahude ba, sai a ce wa may yafal minhum faqad dhalla sawa as-sabil, ko kuma kaji Qur'ani ya ce wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, ba za a ce fa huwa kafir ba, sai a ce shi ma ya zama irin su. Duka menene wannan? Uslubi ne Qur'ani wajen karantar da mu yadda ake kiran mutane zuwa ga addini. Don haka bangaren addini da bangare na aminci, a ko me za ka yi sai ka duba mutanen da ka aminta da su 100%, aqidatan, imanan, ilman, khuluqan, amanatan da komai, da kuma shine bitana. Sai ka dauki wannan sune bitana naka. A umur duniyawiya, al'amuran duniya kuma, sai ka duba wanda za su iya gaya maka gaskiya idan kai kuskure. Waɗanda suke da tausayin al'umma a zuciyarsu, waɗanda suke da tajriba, experience tare da su, waɗanda gyaruwar jama'ar da kake shugabanta ne da dame su ba buƙatar kansu ba, sai zama su ne bitana. Don daman akwai umur diniya, akwai umur duniyawiya. Kamar yadda Ibn Uthaymeen rahimahullah ya fara karkashin wannan aya ta 118 a Ali Imran, sannan kuma Mujahid ibn Jabr dalibi ne na Ibn Abbas yace bitanatan min dunikum, kuma tana ƙara bayani ga duk wanda ke da mulki kar ya dai dauki munafiki ya zama shine mafi kusanci da shi. Yace hu min munafiqin, wato ko da dan uwanka ne a komai da komai, in dai kaga mutum yana da alamar munafurci to ka rabu da shi. In addini ne ya boye kin Allah a zuciyarsa a fili ya bayyana maka san Allah, to karka yadda da shi. In a rayuwa ce ta mu'amala, ana gane munafiki da siffa uku: in yayi magana ƙarya ne, in yayi alƙawari ya ƙarya, in an bashi amana ya ci. So duk wanda ke da siffa ta munafurci, in ya samu kusanci da mai mulki yana barna mai muni. In ya samu kusanci mai mulki, ko sarauta ce, ko mulki ne na sarkin kasuwa, ko mulki ne na sarkin manoma, ko mulki ne na kantoma, ko na chairman, ko na gwamna, ko mulki ne na commissioner, ko mulki ne na senator, ko member, ko mulki ne na minister, ko abun da ya kama da haka, kowane mulki idan munafiki ya samu gindin zama to yana barna a kowane mulki. Shi yasa Allah yace la tattakhibu bitanatan min dunikum. Akwai hadisi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, experience na rayuwa, wuraren da muka shiga da kujerun da muka yi aiki a kansu, da kuma mu'amala da masu mulki a Najeriya da wasu kamashe da dama, ya ƙara bayyana mana mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san wani lokaci ganin abu a aikace na ƙara maka imani. Manzon Allah tsira da aminci tabbata kare yake cewa mastukhlifa khalifatun illa wa lahu bitanatan, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi, wa bitanatun ta'muruhu bish-sharr wa tahudduhu alayhi, wal ma'sum man asamahu Allah, la ilaha illa Allah. wannan hadisi iya Bukhari hadisi ne na 6611 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi sai mu ji karfin hadisin yace dukkan wani mai mulki mulki ne na sarauta mulki ne a jami'a mulki ne na ƴan kasuwa mulki ne na manoma mulki ne na siyasa kowace kujera daga mafi kankanta ta kansila har zuwa mafi girma ta shugaban kasa kowace iri annabi yace duk mai mulki a gindinsa akwai group guda biyu akwai bangare guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko yace akwai bitsana yana da mashawarta na kwarai sifaso ta'muruhu bil ma'ruf kullu suna umurtansa da abu mai kyau ranka ya dade a duba waje kaza a gyara ranka ya dade rayuwa ta kuntata a tausaya ranka ya dade waje kaza da ake zafa talaka sun shiga wani hali a duba wannan doka din ranka ya dade ranka ya dade ana azumi ana dan jin yunwa ko za a taimaki mutane ranka ya dade akwai kaza suna umurtansa da mai kyau sannan suna kwadaitar da shi akai ranka ya dade a wannan lokaci na Ramadan in an ciyar akwai lada duk mutum ɗaya da kace ranka dade kana da ladan azumin sa shine bayan sun tunatar da shi suna kuma kwadaitar da shi akan falala annabi yace sannan kuma akwai bitsana na biyu so kuma sune mashawarta na sharri duk wani shugaba a duniya haka ne ba wai sai kai tunanin fadarwa da ba karka tuna wani mutum bana bada misali da kowa kuma bana sha'awar ka haka ito kowa a zuciyarka ina wa'azi ne shi kuma wa'azi haka ya gada na biyu kuma su ne bitsana mutanen banza su kuma yadda suke ta'muruhu bishar za su umurci mai mulki da sharri ne ranka ya dadewa na makiyinka ne ranka ya dadewa na gaba da kai ranka ya dade mutane gari ka zafi ranka da karfe yadda da su ranka ya dade kaza su in suka zo ba su fadan alkhairi kullun sharri suke gaya shugaba hada shi fada da masoyansa hada shi fada da wanda suka damu da shi hada shi fada da talaka wanda suka tsaya tsaye wadaka da shi sai fada shi fada da su kuma suna kwadaitar da shi akan sharri manzon Allah yace duk mai mulki yana da wannan groups guda biyu bangaren farko na kwarai masu umurni da alheri da kuma kwadaitarwa bangare na sharri na biyu masu sharri da kuma kwadaitar da shi akan sharri bisa abinda nake bada shawari ga duk wanda ke da kujera ta mulki ko a addini ne ko a sarauta ne ko a sana'a ce ko a siyasa ne ya kiyaye team da zai yi forming mafi girman nasarar shugaba idan ya samu mulki ko sarauta ne ko sarkin kasuwa aka bashi ko vice chancellor ne ko commissioner ne ko gwamna ne ko shugaban kasa ne ko ma wace kujera mafi girman nasara su ne irin jama'a na farko da ya fara zaɓowa na kusa da shi in ya yi sa'a ya zaɓi mutanen kwarai daga nan har ƙarshen mulkinsa cikin alheri zai kasance in ya zama mutanen farko da ya fara kawowa na kusa da shi bitsana ne na sharri yadda manzon Allah ya fada to in yi wasa daga abu ya targade ba zai ƙara gyaruwa ba kuma duk mai mulki manzon Allah ya ce yana da waɗannan groups guda biyu akwai na kwarai akwai na sharri ba ni na fada ba manzon Allah ne ya fada sallallahu alaihi wasallam kowa yana da su yadda ake iya gane bitsana na kwarai din in suka zo kullun gaban shugaba da musu ba bukatar kansu ba bukatar al'ummar da yake shugabanta kullun suna fifita bukatar jama'a akan bukatar kashin kansu na biyu idan suka zo ba su damuwa da aibata wani damuwar su shine policy yayi za a yi a ci gaba ba wa wanda za su zaga wanda za su ci mutuncin sa ba shi yake kawo su ba kullun suka zo wajensa suka zo da matsala ne da kuma solution din yadda za a magance ta na uku wannan bangare din suna iya daurewa su faɗi abin da shugaba zai ji daɗi sukan kuma iya daurewa su gaya mar ido da ido kunne da kunne abin da wata ran ba zai ji daɗi ba suna daurewa su yi duka biyu ranka ya dade waje kaza ana jin daɗi a wannan ƙauyen ana yaba kaza da kaza da kaza da kaza yawa to ai haka muke so mu je amma ranka ya dade a bangaren ruwa fa babu ruwa a wurin nan ranka ya dade fa dole sai an sa musu ruwa talaka suna shiga uku na rasa yadda zai yarda kai ai hakuri a daji a sa ruwa shugabanci amana ne ai hakuri za su faɗi abin da yake so ya ji za su faɗi abin da baya so a ji don me don sun san faɗan abin da zai ji daɗi da wanda zai so sa rai in dai zai kai shi aljanna za su gaya masa su kuma bitsana na sharri siffarsu ta farko idan suka zo ba sa magana akan policy suna magana akan personality ne ranka dadewa na munafiki ne ranka dade an yi mitin a hotel kaza akan ga suwana da wani sun je ranka dade akan ka ake kullu sharri ranka dade waje kaza fa da kaza da akai kaza ranka dade kai fa ake shirye kaza kullun suka zo da murusu individual sai shugaba ya waye gari duk sai ya rasa mutane an hada shi kada da kowa saboda me saboda gulmana mashawarta na sharri na biyu idan suka samu shugaba burin su na kwargo shine duk mutumin kirki su raba shugaba da shi duk mutumin kirki ba so su gani a wajen shugaba in sarki ne a gari to suna so su hada sarakuna fada da shugabanni idan hakimai ne ana so a hada su fada in yan kasuwa ne ana so a hada fada sannan na uku dukkan wani mutum da yafi su nagarta ko yafi su iya aiki ko yafi su jajircewa akan aiki ba sa san sa sai sun yi kokarin bata shi da shugabansa a kauyensa ko a garinsa saboda me saboda su da musu kansu ne in ku a kauyen aka ce chairman ya yarda da wani misali ya jawo shi kusa to wannan iya wanda ya za a gane su ba su iya ba don haka suna iya yakan kowa ko uwa ɗaya uba ɗaya suke da shi za su yaki mutum idan suka samu fada mai ƙarfi in suka bata mutum gaban shugaba sai shugaba ya gane a wannan ku ba na banza bane wallahi yana da alheri sai ya kokarin zai jawo shi sai su yi aiki da kuma external influence sai a samu wani mai dirasa ce da Allah zai maka appointment ka zo ka samu wani da Allah ka zo ka ce fa wani masharanci ne da Allah kada gwamna ya yarda da shi ko kada ciya mai yarda da shi ko kada wani ya yarda da shi ko kada vice chancellor ya yarda da shi sai a dafa wani magana a baki shi bai sani ba ya dauka don Allah ne sai a sa ya zo ya dirar da ita gaban shugaba yana fara sai ce karfa abin da gaskiya ne an gaya mun na kiyarda amma ga fa wani ya zo ya fara shi da aka dasa bai sani ba shi yasa in suna nan in zaka ga mai mulki sai sun tambaya me zaka fada me zaka gaya masa in kaje dole sai kun yi agreement akan me zaka fada in ku suka ga kawarware za su iya yin me za su iya toshe maka kofa gaba idan zaka ga mai mulki sai su toshe kofar sannan babbar illar su kamar yadda hadisi ya bayyana shine siffa ta munafurci za su iya ƙarya za a yi ba su amana su ci za su iya yin alkawari su yi me su ƙarya na ce kada ku sawara abinda experience ya karantar da ni a Najeriya sau da dama mutanen da ake aibatawa a gindin masu mulki masharranta ne kaza kaza wallahi kashi biyu cikin uku ba haka bane kashi ɗaya cikin uku ne ake dacewa me dalili saboda su mashawarta na sharri in suka tashi suna iya controlling media tunda sun san abin da suke mai muni ne in duniya ta sani sun shiga uku to za su cire kuɗi su ba wa ƴan jarida za su iya ba da ko nawa ne don kada a bar labari mara daɗi ya fita a kansu su kuma wanda ba su da laifin tunda ba su yi laifin kuma ba ruwansu da wani media ba ka cuci kowa ba to kai sai ka zauna ka ce a ni bai dame ni ba to sai ka ji kai ba ka da laifi sai a zage ka shi mai laifin ba a faɗa ba don me laifin ya yi ƙoƙarin samun media blackout shine media ta zama shiru a kansa saboda ya yi ƙoƙarin compromising kada a bar wani abu mara daɗi to usually masharranta na sharri sun bi aiki da media don su kare kansu kada a san su wane ne kuma siffarsu yana da wahala ka gane don za su nuna mai mulki muna son ka fiye da iyalinka muna son ka fiye da ƴaƴanka da ka haifa in fa babu mu fa kai ma ka shiga uku ne sannan kuma a tsorata suke kamar yadda Qur'ani ya fada
wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى
wannan aya ta hudu a cikin suratul munafiqun Allah ta'ala yake cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gansu ba za ka taba daukan irin wannan sharrin su suke yi ba za ka taba dauka ba za ka dauka wallahi ba za su taba yi ba saboda me saboda yanayin su kuma idan kai suke cutarwan fa ba za su yadda ka gane ba za su iya nuna maka duk duniya ba ka da masoyi sai su ba za su yadda kai ga sani zai ce maka wallahi a ranar in ka ga yadda na damu da kai ai wallahi a duk Kaduna ban da damu da kai wallahi kamata in ka gafa abu baka shiga ba Adam ba wallahi ban da iko ne to yanayin su sun fi kowa nuna maka sun damu da kai shine wa idza ra'aytahum qur'an yace tujibuka ajsamuhum to yanayin su haka yake kuma damuwar su ba su taba damuwa mai mulki ya nasara ba su damu su kada kowa ya wuce gaban su sannan ba sa kawo mutuwa kusa in abu ya gagara a yanzu a irin kasashe irin namu har influencing report ana yi dan araba masu mulki da mutanen kwarai ko a kauye ne ko a gari ne ana iya yi shi yasa idan kana shugaba kar ka yadda kawai dan an baka intelligence report ka dauka wai is final intelligence report ba wahayi bane duk dan adam iya da sarri ana iya influencing din sa shi yasa koda qur'ani ya karantar da mu in an zo maka da magana kai me
ya ayyuhal ladina amanu
jazakumullahu khaira cikin suratul hujurat ko aya ta 6 shi yasa Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in kana mai mulki ka kiyaye ba dukkan report da aka zo maka bane rahoto da za a kawo maka daga ko ina ba wahayi bane abinda ko ba wahayi bane ana iya samun dade ana iya samun kuskure kuma dan adam son rai na iya shiga ciki sai ka yi kokarin kare bincike duk mai mulki baya nasara a duniya sai yayi ɗayan biyu ko bitsana na sharri ya gyara su ko kuma yayi kokari ya rage musu ƙarfi amma dole sai yayi ɗayan biyu amma in ya bar su akan sharri to ba zai yi nasara a mulkin sa ba tun daga kauye ko kansila kake in dai ka bari su suke fada aji ba za ka yi nasara ba dole sai ka wayi gari ka san me talakawanka suke ciki menene damuwar mutane su wane ne dattawan gari su wane ne shuwagabannin al'umma su zo su gaya maka gaskiya ba sa tsoronka dole sai ka ba su dama suna maka wannan daga lokaci zuwa lokaci kuma ko abin da suka faɗa ranka ya ɓaci ka musu godiya kuma ka yi ƙoƙari ka yi aiki da shi amma in ka ga an duk mutumin da ka ga an hana shi ƙofa garinka kuma ka san muhimmi ne a ƙauyenka ko a garinka kana shugaba ne me shi ka saurare shi yana da muhimmanci duk inda kaga akwai bitsana na sharri a cikin ƙauyenka kana kansila ko kana chairman na local government ko abin da ya kama da haka ko a jiha ko a kasa nemi ka saurari mutum akwai abin da ba a so ka ji ne in ku ka ji zai amfane ka shawari kuma da zan ƙara wa shugabanni wajen magance fitina ta masharranta na banza na farko in kana shugabancin al'umma ko a ƙauye ne ko a gari ne ko a kasa duk yadda kake kuncin rashin lokaci ka samu lokaci ko sau ɗaya a sati ko sau ɗaya a wata mafi ƙanƙanta sau ɗaya a wata uku ka fita a mota maybe daga kai sai driver in akwai rashin aminci sai mota kwaya ɗaya can baya ta jami'an tsaro ka riga tafiya wasu wurare na wanda ba kowa ba ka je ka samu mace na ko sai a bakin hanya ba sai ta gane ka ba kace wanda gane ba kina da sako zuwa ga mai girma gwamna kina da sako zuwa ga cantonment local gama kina da sako wajen kaza ka ji me za ta gaya maka ka je ka gona ka samu mutane suna bare ma haka kawai ka tsaya sai ka canja kama sai ka same su a gona kuna da wani sako akan abin da yake faruwa a local government nan ko a jiha ko a kasa da Allah menene damuwar ku da dace masu mulki su ji da haka sai ka gane damuwar al'umma so karka kuskura kana mai mulki a raba ka da talakawanka annabi ya karantar da mu a hadisai da dama alamar mai mulki da Allah yake so shine wanda talakawansa ke kaunarsa shi yasa kaunar talaka ga mai mulki alamar Allah yana kaunar mai mulkin ne kuma mafhumul mukhalafa in talakawanka suka ki ka alamar Allah bai son ka yana fushi da kai ne so wannan iya da matukar muhimmanci duk abin da zai raba ka da talakan ka karka amince da shi neman yaddar talakan ka neman yaddar Allah ne sayyidina Umar yayi sayyidina Abubakar da Umar sun yi wannan ka duba shaksiya ta Umar da shaksiya ta Abubakar Abubakar yana khalifan musulmai sayyidina Umar yace kullum muka idar da sallar asuba sai sayyidina Abubakar ya fito sai ya dauki wata hanya opposite din gidansa in daga masallaci gidansa kudu ne sai yayi arewa sai na daina ganin sa sai can rana ta fito wajen sha da na rana sai in ga ya dawo na rasa me yake kuma shine shugaban musulman duk duniya yace kai sai na gano me yake yi ran nan sai na bishi sai daga ya shiga wani gida bayan ya shiga gidan najira bai fito ba sai na tafi da yamma sai na dawo gidan sai kwankwasa kofa na yi sallama aka buɗe mini sai na samu wata tsohuwa ce a gidan sai na ce mata na ga wani mutum na zuwa miki kullum wane ne sai ta ce ban san wane ne ba sai ya ce mata me yake miki ta ce na tsufa ne yakan zo ya share mun gidana ya wanke mini kayana ya dafa mun abincin da zan ci sai ya tafi sayyidina umar yace kin san waye tace ban sani ba yace abubakar siddiq ne shine shugaban mu a duk duniya tsohuwa ce guda daya amma yakan je gidan dan ya san damuwar da take ciki a shugaba a yanzu ba sai ka je ka wanke mata ba ba sai ka je ka mata girki ba lokacin ka ba sai ya baka wannan ba amma ka san wani damuwa take da shi haƙƙi ne Umar radiyallahu anhu yace faqad as'abana abu ya Abubakar Umar ya juya yace Abubakar Siddiq ka gajiyar da duk wani shugaban da yazo bayan ka ka gajiyar da shi wa zai yi abin da kake yace ka gajiyar da kowa ka sa war mu ta bayyana dalilin mulkin ka ba za mu iya yi ba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ma ya kwatanta ka duba rijal wa nisa haula rasul na Abu Aziz shafi na 38 Umar ibn al-Khattab haka ya fito a dare yana yawo cikin talakawansa cikin dare sai kawai ya hango wuta a jeji an hura sai ya tafi gindin wutan sai ya samu mace a wurin da miji sun danyi wani bukka sun zauna yace me ya damu ku a cike wallahi mun matafiya ne muka zo garin nan ba mu da kowa ni kuma mace ne da iyali na naƙuda ta kama ta tana ciwon naƙuda naƙuda ne da ita sayyidina Umar yana khalifa na musulmai ya je gida ya dauko iyalinsa ummu kulthum ya taho da ita ya dauko abinci a gidan yazo ya dauki mai gidan zuwa koma gefe ummu kulthum ita take yin ungozo mana mata shi kuma yana gefe yana kokarin bawa mai gidan abinci ya ci ba dole a yanzu sai ka iya wannan ba abin da yake da muhimmanci ga shugaba shine kar ka kuskura ka dogara wai akan report kawai kake aiki dole ya zama talaka da kake shugabanta kana da hanyoyin jin labari gare shi in ba za ka iya rike number da kowa sani ba daga lokaci zuwa lokaci ka bude ka karanta messages na mutane kaga wanda suke masu ma'ana zaka samu sakonnin da zuwa gaba da gaba an hana wanda zai gaya maka yazo wani yana can wani kawai sai tura maka text message a ciki zai ga damuwar da jama'a ke ciki abinda Bahaushe yake cewa ba a mugun sarki sai mugun bafaje wallahi gaskiya ne mafiya yawan jama'ar da muke da su suke mulki ba duka ba amma mafiya yawa ba wai mutanen banza bane mafiya yawan shugabanni ba fa mutanen banza bane da daman su in ka samu shugaba ka je gaban sa ga matsalar talaka sai ga hankalin sa ya tashi ya nutsu sai ce maka wallahi bai taba ji ba so yadda Bahaushe yace ba a mugun sarki sai mugun bafaje akwai gaskiya a ciki na biyu idan kana shugaba za ka ɗauki ma'aikatanka kada ka yi relying kadai akan wai CV an kawo maka curriculum vitae ba akan sa kadai ake ɗaukan mutane na ƙwarin za a aiki ba ka mu'amalanci mutane ka iya gane su wane ne suke mutunta ɗan adam suke karrama ɗan adam suke damuwa da mutane da damuwar jama'a cikin mu'amala zan ba ku wani misali akwai Mr. Henry Ford shine wanda yake mai kamfanin Ford Company Limited akwai mota Ford mun san da ko to shine ya kirkiri kamfanin ba amirke ne ina so na muku yadda ake daukar ma'aikata duk shugaba da ke sai nasara ba akan CV kada yake dogara ba dabi'un mutum na gaskiya rukun amana tausayi mutunta mutane yafi muhimmanci akan takardar CV mutane biyu suka yi applying aiki a wurin Henry Ford a kamfanin sa jami'a ɗaya suka kammala GPA ɗinsu kusan ɗaya ne class of degree ɗinsu ɗaya ne komai ɗaya ne kuma dukkan engineering suka yi automobile engineering da suka yi applying aiki kawai sai gayyace su su zo su ci abinci tare da shi da suka zo irin dina ko lunch shaka ake sai a ce an yi invite sai suka zo dina da ya tafi da su restaurant aka zauna aka kawo abinci suka ci bayan sun kammala mutane biyu sai juya wa sai ɗayan ya ce wa ɗayan you are hired an ɗauke ka aiki sai juya ya ce wa ɗayan I won't be proceeding with you ba zan iya ci gaba da kai ba abinci kawai aka ci sai ya ce wannan an ɗauka wannan ba a ɗauka ba wannan ya ce you are hired wannan kuma ya ce I won't be proceeding with you or we won't be proceeding with you ba za mu iya ci gaba da kai ba but thank you wanda aka ce ba za a ɗauke shi ba hankalin sai sai juya ya ce masa what is this ba a mana interview ba mun ba da takardu jami'a ɗaya muka yi injiniyarin muka yi ba interview ka ce ka ɗauki wannan ni ba ka ɗauke ni ba ya kai kai haka sai ce to dalili shine da muka zo cin abinci da ku na kula da ababe biyu yasa an dauki dan uwanka kai ban dauke ka ba na farko shi dan uwanka da kawo steak mun san steak steak shine irin nama da ake gasawa a restaurant a kawo yace da aka kawo wannan nama shi dan kai da aka kawo maka ana kawowa baka dandana naman baka kare gishiri akai shi kuma dan uwanka sanda ya dandana naman yaji akwai bukatun gishiri sai ya kare gishiri wannan yake bayyana cewa kai baka da critical thinking ta yaya za a yi baka dandana baka kare gishiri shi abokinka yake bayyana na critical thinking wannan fa shi yasa karshen ayan nan tace in kuntum ta'qilunan fa shine critical thinking nan in kuntum ta'qilun shine critical thinking kai baka dandana ba ka kare gishiri shi kuma sanda ya dandana ya kare gishiri don haka ni ina so ne aiki da mutumin da ke da critical thinking ne shi yasa da rubuta muku littafin skills rather than just degrees wannan yana daga cikin dalila yace dalili na biyu shi wanda na dauka duk ma'aikatan wurin waiters su ne irin wanda suke serving a restaurant su zo a kawo ma kaza kawo mu ruwa su kawo idan yazo yana magana da su yakan yi magana da su da mutuntawa da girmamawa kai kuma baka magana da mutuntawa ga kowa sai ni kadai tunda ni ne ogan so ni kuma ba da so ne aiki da mutumin da bai mutunta mutane sai ya san girman kujeran su ina so ne aiki da wanda ke mutunta dukkan dan adam ne yace wannan su ne dalilai guda biyu da yasa shi na dauke shi kai ban dauke ka ba wannan shine dalili na biyu kaga kenan an wuce lokacin da wai CV kadai zai bada aiki akwai ma'aikatan da na dauka ina office da me na yi su na dauke su ne kawai daga performance su zan bada misali akwai wani barista Femi Daniel kawai Kaduna na je 2017 ina nidda kawai a panel ya bayyana da naga mu'amalar sa ni na kabinan mansa a dare na kira shi nace kana aiki yace ba na nace to zan dauke ka aiki dan Lagos ne sunansa barista Femi Daniel akwai wanda kawai mu'amala ne da shi Musa Baba Ali misali akwai wata ikilima duka na dauke su lokacin ina ne da ɗaya ya sa bai samu zuwa ba da ya tazo ta kawai interacting ne da su zaka takardun su kawai nace okay wannan dauke su shine in zaka dauki mutane kai mu'amala da su shugaba ka gane waɗanda za su yi kokarin rage maka makiya ba masu ƙara maka makiya a cikin al'umma ba waɗanda za su gyara alakar ka da talakawanka ba masu raba alakar ka da talakawanka ba waɗanda za su daure su kawo maka mutane masu amfani su taimake ka ba masu raba ka da mutanen da suka fi so daraja da nagarta da iya aiki ba na uku dukkan reporto da za a kawo maka ka riga verifying ka dauka kawai inja a confirm on binaba'in ne kamar yadda yake hujjar ka duba wani independent source da wani ba zai iya influencing ba sai kai verifying din sa gaba ta karshe akan bitsana saliha a duk inda ake aiki abinda ke bada tsoro bitsana na sharri sun fi juriya akan bitsana saliha kuma sun fi hadin kai sannan su in suna abun suna yi ne kamar duk duniya rayuwar su akan wannan ya kare za su iya kai kowane level a duniya su cutar saboda me saboda sun dauki duniya da lahira wannan abin da suke rike da shi ne su kuma bitsana saliha da sace nono ni bai rami ba zan ma iya barin aiki sun ma iya bari is not do or die cikin sauki sai su yi zuciya duk garabin abu sai bitsana saliha sace sun yi zuciya za su bar aiki din nan shi yasa to duk inda ake da na kware su jajirce su hada kansu a kauye ne a gari ne a kasa ne su jajirce su hada kai su taimaki shugabanni in suka bar na sharri yadda manzon Allah ya fada hadisi to al'umma sai ta lalace Allah ta'ala shi samu wanye lafiya on 24 January akwai magana da Baba Tunde Raji Fasho layayi lokacin gabatar da littafi na a School of Journey na Vigitin Academia former governor na Lagos kuma former minister of Works and Housing yace iya tsokana na yace akwai pantami effect a federal executive council wanda na san daily trust sun buga yace yawan magana da nake in na gabar na bana shiru a federal executive council yasa da yawa suka yi ta kushi da ni abokanan aiki na bana taba gabar na ne shiru kuma mai gida na Muhammadu Buhari Allah ya kara ban lafiya in ka faɗi gaskiya shi kuma sai goyi bayan ka akwai memon da aka taba kawowa na gabar na a cikin sa ba yadda bayan ce ni sai na faɗa ba zan yi shiru ba mutumin da zai sa yi shiru Baba Tunde Raji Fasho kowa san a kasar su ake gani wanda suka iya aiki amma yace saboda jajircewa na affairs da council iya da tabbacin record din gwamnati yayi tsananin kyau ai she fara ba ni na fara ba go akwai senator Mamure na Lagos ne lokacin lokaci leta ya rubuta mu yace baka sani ba na sa maka forensic accountant of the affairs executive council wai ni ne forensic accountant saboda duk kudin da aka ce za a kashe a Nigeria wallahi sai na kididdige in naga karin kwabo dai sai na ga shugaban kasa bana bari kuma in na fada shi zai aiki akwai memo da ya taba zuwa wanda ina da ga kuskure akai karin kudi zai aiki 3.5 billion nayi ba yadda ce president sai an fada kuma na fada yace to aje a cira kudin shine abinda babatun da Raji Fasole yake fada ranar yace nayi noise ina ya ishe su akwai abokan aiki na mutum yake ce mu in za mu kawo memo mu gabatar in na san kana mutum wallahi bacci bana yi saboda ba zan ganin inshore ba vice president din professor Yemi Osunbaje yana raye akwai ran da muke meeting na wani IDIC nan da ake yi wanda za a bada taimako na innovation na African Development Bank daga da daga an yi meeting da aka mala sai ce any comment na inshore nce babu sai juya sai ce ben we are in trouble in kace baka da comment yace I feel uncomfortable to approve nace me yasa sa yace I know how you are baka ganin barna kai inshore nace masa sa wanda ya memon ya kawo na karanta shi kuma duk abin da nake ganin barna na ja hankalinsa kuma ya je ya gyara tunda ko ya bani na an gyara in an zo nan kuma bai dace na aibata abin da ya ban dama na gyara ba shi yasa ba zan yi magana ba sai ya ce okay now we can proceed I'm comfortable to aikin is not easy in kana aikin gwamnati wai kace zaka yi fada da barna yana da wahala yana da shi amma da yawa ba su yi busan bala'in da ke ciki ba in dai wai barna kace zaka rage to ga shiga uku yanzu ko aka sar ka gabar na mutum ɗayan ya gabar na ya fada yake karewa Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka Allah yace la ya'alunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukfi suduruhum akbar qad bayyana al ayati in kuntum ta'tiluna in kun kasance masu hankali ga shugaba yayi forming team ya zama dukkan mission da vision din sa team din sa kowa shi yake yi shi yasa soft skill da kuma social skills are critical wajen building team idan kana shugaba mutane su koyi social skills na mu'amala da mutane da kuma soft skills musamman guda hudu na farko teamwork a yi nasarar ba wai sai wani yayi claiming credit ba na biyu critical thinking na uku complex problem solving na hudu thinking outside the box wannan guda hudu suna da muhimmanci ga duk shugaba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم